بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. Yakwa masu albarka, barkamu da wannan yammaci na ranar Talata, wanda shine yammacin bakwai ga watan Ramadan shekara ta 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam, wanda ya dace da lissafin 24 ga watan Fabrairu 2026 daga wannan masallaci na Garki Area 8 da ke nan birnin tarayyar Najeriya Abuja, a cikin wato tafsirin mu na watan Ramadana na wannan shekara mai albarka. Wannan shine darasi na 22 daga suratul Baqara. Za mu tashi daga fadar Allah madaukakin sarki a cikin aya ta 35, wa kulna ya adam kun anta wa zawjukal janna. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. من همزه ونفخه ونفسه، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.
الله مدوكك سركي يتي، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، كما سيمك تي يا كي آدم كزونا تكيد ما تكا أتكين الجنة، وقلا منها كما كتشد الجنة رغدا awadace haifu shi ikuma duk inda kuka so, wala taqraba amma kuma kada ku kusanci hadhihi shajarata watan nan bishiya, fatakuna min adh-dhalimina za ku kasance daga cikin azzalimai. Aya ta 35 kenan a cikin suratul Baqara. A jiya mun fara tattauna ma'anar wannan aya a takaice, inda wato muka ji cewa Allah madaukakin sarki ya baiwa Adamu umarni ne na girmamawa da karamci akan cewa su shiga aljanna da shi da iyalinsa su zauna. Aljanna ita ce asali, wato kamar a ce wani waje ne ɗaukaka wanda yake kamar kan tudu ko kan wani tsibiri wanda yake cike da kayan ni'ima, kama daga kan inuwa, ruwa, aminci, abinci, ‘ya’yan itatuwa, iska mai sanyi da sauran abubuwan da za su ba mutum sha’awa, gine-gine da sauransu. Wato tattaruwan duk wani abu wanda ɗan adam yake gani ya ji daɗi ko ya amfana da shi a rayuwarsa ko a al’adarsa, wannan shi ake cewa aljanna a asalin Larabci. A nan malamai sun yi magana a kan shin ina ne aljannar da Allah ya saka annabi Adam a ciki. Shin ita ce aljanna wadda idan an mutu an yi aikin alkhairi Allah ya yi alkawarin zai saka muminai su tabbata a ciki, ko ko wani waje ne daban da aka kira da suna aljanna? Wasu malamai suka ce lallai dai wannan aljanna jannatul khuldi, aljanna gidan tabbata, gidan muminai Allah ka sa mana ciki. Suka ce ita ce aljanna, saboda aljannatu da aka ce alif da lam din nan na al-ahdiyya, wato wannan aljanna da aka sani. Wasu malamai cikin mu'tazila da wasu ‘yan bid'a suka ce a'a, ba aljannan nan ce ba, wata dai samfur ce daban ta aljanna aka ba Adamu, domin ta wannan aljannan a ce wasu ba a shiganta sai an zo duniya an yi aikin alkhairi, an yi shiga kuma babu fita, shi kuma Adamu bai zo duniya ya yi wani aiki ba, sannan kuma ya shiga an fitar da shi. Suka sake cewa kuma a cikin aljanna ba a yin wani abu da ya saba wa dokar Allah kamar da Allah yake cewa la yafsuhum fiha nasabun wala hum min hadhihi al-mukhrajina ba a gajiya sannan babu taban Allah a cikin aljanna da sauran su suka ce to dan haka ya nuna cewa ba wannan aljanna bace wadda ainihin wato za a shiga idan ai tashin alkiyama al-imam ibn al-qayyim a cikin litafin sahad al-arwah ila bilad al-afrah ya kawo maganganun haka na ibn ashur a cikin tafsirin sa ya fada yace abinda da ya tabbata shine cewa lallai aljannar da za a sanya mu'minai rita yake magana a nan ita ce dai jannatul khuld allati wa'ada Allahu al-mu'minina al-musaddiqina rusulahu wacce Allah ya alƙawari zai bawa mu'minai wadanda suka gaskata manzannin sa akwai hadisi da zai bayyana mana zai raba gaddama wanda ya zo game da labarin shifu ranar alkiyama wannan hadisi yana cikin sahih muslim daga sahabi abu huraira Allah ya tsara masa yadda da yake cewa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ya ce yajma'u Allahu tabaraka wa ta'ala annasa ranar alkiyama Allah zai tattara mutane a wuri guda fa yaqumul mu'minuna sai mu'minai su miƙe hatta tuzlafa lahumul jannatu a dinga nuna musu aljanna suna ƙara jin shauƙinta fa yatuna adam sai su zo gurin adam fa yaquluna sai su ce masa ya abana ya kai mahaifinmu istaftih lana aljannata ka roƙi Allah ya buɗe mana aljanna ranar alkiyama kenan fa yaqulu sai adam ya ce wa hal akhrajakum min aljannati illa khati'atu abikum adam yace ina ni ina cewa a bude muku aljanna ko kun manta cewa zunubi na ne ya fito da ku daga aljanna to ga yanzu adamu da kansa yayi bayani cewa aljannar da ake roƙon shi ya je ya roki Allah a bude mu'mini su shiga ita ce aljannar da Allah ya saka shi amma ya samu kanshi a cikin wannan hali na jarabawa har ya fito daga wannan hadisi ya yanke duk wani gaddama cewa wannan aljanna da aka sanya Adamu ita ce dai jannatul khuldi wanda Allah ya yi alkawari zai bai wa mu'minai Allah ta samu na cikin su sannan ga hadisin ihtijaju Adamu wa Musa hadisin da Annabi Musa ya roki Allah yana cewa yana so Allah ya gama shi da Annabi Adam yana tambaye da mishi sai Allah ya hada su a wani waje sai Allah Musa ya ce kai ne Adamu yace eh ni ne kai ne wanda aka saka ka aljanna ka je ka aikata sakon Allah ka fito da mu da san ba haife mu sai Allah bada mutum shi ko kuma kai ne waye ce ni kuma ni ne Musa ce to kai baka san Allah ya riga ya rubuta cewa sai na fito ba dama sai shuru shi Allah da yake fa hadda Adamu Musa nabi Adam ya kure hujja Annabi Musa kaga shi ma anan ya tabbatar mai da cewa ita ce dai aljanna kira ta magana ingantacciya shine aljannatu anan min ahad aljannatu wanda Allah madauki santi ya tanada dan ya sanya mu'minai wanda ta gaskata annabawansa suka yi tauhidi Allah ubangiji ya sanya mana ciki mu da malamanmu da iyayen mu da sauran musulmi kuma wannan ya tabbatar mana da cewa shi aljannan tana nan tintin a riga an tarbe ta ba wai kira na alkiyama za a zo a yi ta ba kamar yadda wasu malamai suke ba Allah ya ce musu wa kula min ha ragadar haifu shi ikima kuma ku ci daga duk abin da kuke so ragadar a wadace haifu shi ikima wannan kamar da Allah ya faɗa ne a cikin baha da yake mishi inna laka fiha alla tajua wa la ta'a a cikin aljanna ga ta nan an ba ka ita la tajua ba za ka ji yunwa ba wa la ta'ara kuma ba za ka yi tsaraiki ba kana da abinci kana da sutura wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha ko ba za ka ji kishirwa ba ko ba za ka ji zafin rana ba wato iya abin da dan adam yake shan wahala a duniya da wasu ne waɗannan abinci sutura makwanci kishirwa duk an dauke mishi la tadma'u fiha wa la tadha wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha alƙawarin da Allah ya yi wa annabi Adamu kenan a cikin shige shi aljanna ar-ragad kamar da muka ambata shine wato wadata a samu komai a wadace baja-baja wanda Allah yake cewa wa daraba Allahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli ragadan min kulli makani sutun hadi go Allah ya buga misali wata alƙarya wadda take cikin aminci da salama wanda arzikin take zuwa mata baja-baja ko ta ko ina ana karanta shi ragadan wasu suna karanta shi da ragidan da kasara amma duk ma'anar shi daya to aka ar-ragadu kenan wa idh qulna idkhulu hadhihi al-qaryata fakulu minha haythu shi'tum ragada Allah ya kuma labarin bani Isra'ila yana na gaba insha Allah Allah ya ce wa kula minha ragadan haythu shi'tum inda ku ga dama ku ci abinda kuke so babu babu wani shamaki wala taqrabu hadhihi shada sai aka togace aka ce amma ga wata bishiya nan kada ku je kusa da ita Imam Tabari yake cewa inna Allah ta'ala naha adama wa zawjatahu an akala shajaratin bi ainiha min ashjaril janna ubangiji madaukakin sarki ya hana annabi adam da matarsa hawwa'u alaihi wassalam su ci daga ɗan itacen wata bishiya sananniya a cikin aljanna duna sa'irin ashjar banda sauran bishiyoyi fa khalafa ila ma nahahum Allah an amma sai suka saba wa Allah suka ci abinda Allah ya hana su fa akala minha suka ci yamu imamu Tabari ya magana ne sai sannan yace amma fa ba a san wace irin bishiya ce ta kamanniya Allah ya hana su Allah bai bayyana bishiyar wannan kuma bayan ya kawo maganganu wasu malamai cikin tabi'ai irin Sa'id ibn Jubair da suke cewa inabi ne wani yace apple ne wani yace goruba ce wani yace kaza da kaza ne suke ta dai ainihin wato maganganu kala kala game da asalin wace bishiya ce Ibn Kathir yake cewa wannan ilimi na sanin wace bishiya ce Allah ya koyi shi inda Allah ya so a sani za a sani kuma wanda ya sani ilimin zai amfane shi ilimi ba ɗaya bane da zahiri amma tunda Allah bai sanar shi mu wace bishiya bace kuma an kasa ganewa wannan yana cewa rashin sanin bishiya ba zai cutar da mu ba abinda yake so kawai mu yi imani da abinda Allah ya faɗa ko mu gaskata cewa haka din tafar wallahu a'lam saboda ba a iya tantance wace irin bishiya bace wasu malamai sun ruwaito daga wani malami cikin tabi'ai wanda da tsohon pastor ne shine Wahab ibn Munaffih shi ya ce wata bishiya ce ta musamman wanda Allah ya buwace wa mala'iku idan suna cin wannan dan itaciyar to shi yasa su ba sa mutuwa kasan mala'iku ba sa mutuwa yadda dan adam ke mutuwa sai da ran tashi alkiyama Allah zai sa su mutu gaba ɗaya ba an yi saka mu to wannan shi yake hana su mutuwa idan sun ci wannan dan itaciyar wallahu a'lam a taƙaice dai ba a san takamammiyar wace bishiya ce Allah ya hana a ci ba Allah dai ya hana cin wata bishiya sai Allah ya ce fa takuna min al-zalimin idan kun ci wannan bishiya to za ku zama daga cikin azzalimai asalin abin da yake nufi da azzulmi shine ajja abu ba inda ya kamata a jishi ko kuma yin ta'addanci wato wuce iyaka wajen magana ko aiki ko kuma daukar abu a sanya shi ba inda ya dace ba shi yasa ake ce ma shirka zalunci mafi girma domin daukar bauta Allah ce a sanya ta a inda Allah bai ce a sanya ba idan Allah ya mata take yace inna shirka la zulmun azim lalle shirka zalunci ne mai girma to abin da yake nufi da zalunci a nan shine wato za su cuci kansu za su dawo kansu jangon a ta'birin da aka yi da zalunci a nan abin da yake nawa kenan wato cewa za su zalunci kansu kuma wannan ya nuna mana cewa halin da aka yi musu halin ne na haramci handa da duk hali na harabci domin shi ne ake dangantawa da zalunci to wajen halawa kuma ba wai an ce kada su ci bane ya ka ce kada su zo kusa da bishiya wanda wannan yana nuna kaiwa matuƙa wajen haramtawa domin zuwa kusa da abu yana sanya kwadayinka da takuɗi ina da shahar mutum ya je ya auka mushi kamar yadda yake a cikin hadisi karra'i yar'a aula al-hima yushaku an yaqa fi mai kiwo a bakin wani danni ba zai san sanda zai shiga cikin dannan ba kita da abin da Allah yake nufin ya haramta shi a guje shi ga baki daya sai Allah ya ce kada ai kusa da shi ba ma ka aikata ba Allah ya ce wala taqrabu zina kar ku kusa da zina wala taqrabu al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghy kar ku kusanci al-fasha zahiranta da batininta wala taqrabu mal al-yatim illa billati hiya ahsan haka Allah ya ambata cewa kada a je kusa da su domin nisantar su ya fi zaman lafiya a kan baka ma je kusa da abun baballanta na wani tsautsayi ya sa ka aikata lafazin al-qurb la taqrabu yana ya daukan wannan ma'ana kamar ya dauka waɗannan ayoyin shine haramci ne mai girma la taqrabu hadhihi shajara la taqrabu zina la taqrabu al-fawahisha la taqrabu mal al-yatim duka wannan ana so ne ka nisanta su saboda haramci sannan ka kuma la taqrabu yadda ke zuwa da ma'anan kar ba wai an hana zuwa kusa da abun ba an hana kai takuɗe ɗaya da shi kamar a ina wanda Allah yake cewa wala taqrabuhunna hatta yatuhurna mata masu haila an hana a yi mu'amala aure da su ne in ka fassara wannan la taqrabu da nufin kamar la taqrabu zina ya nuna cewa idan matar ka tana haila ba za ka shigo gidan baki ba kuma ba haka ba ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shi da kansa da aka yi kuma su da qur'anin da yake kuma sanin ma'anarsa ya kasance matan shi masu haila Aisha ta ba da labarin yakan umurce su sai su sa kunzugu kamar fad kenan kuma sai ya kwanta tare da ita akan shimfidarsa ko ya jingina da jikin cinyarta yana bacci kaga akwai qurbuɗin akwai kusanci saboda haka anan wala taqrabuhunna hatta yatuhurna ay wala tujani'uhunna kenan lafa ta magana wannan ko wannan aya kenan a takeice wanda take nuna mana daga cikin fa'ida da ke cikin ta tana nuna karamcin da Allah ya yi wa annabi Adam da matarsa Hawwa alayhi assalam inda ya umurce su su zauna a aljanna aljanna da ya tanada wanda sai an yi aiki an yi tauhidi an mutu da imani sannan da falalarsa sai ya bayar amma su ya ba su ba tare da sun yi wannan aikin ba wanda yake nuna darajarsa a wurin Allah kamar yadda idan kai baƙo ai kakan ba shi masauki ne da gwargwadon kimarsa idan baƙo ya kai baƙo za a ba shi masauki ne wanda yake na manya royal ko wani ma a kai shi presidential lodge wani a kai shi five star hotel wani kuma sai zai kwana a sauri wani ma a ce zai nemi inda zai kwana da kowane baƙo masaukinsa da gwargwadon da shi to wannan sanya su da aljanna da Allah ya yi yana nuna matsayinsu a wurin Allah sannan wannan ya nuna wanda Allah ya ce musu ku ci komai yana cewa halas ya fi yawa a kan haram abinda aka tsogace musu kwaya ɗaya a cikin aljanna da Allah ya ce fiya ma la ainur ra'ati wa la uzunun sami'ati wa la khatar ala kulli bashar cikin hadisi afwan a cikin aljanna da Allah yake cewa ga abubuwan da Allah ya faɗa iri daban-daban karmu so kada ga magana game da aljanna amma aka ce musu suna iya cin komai da ke ciki in banda bishiya kwaya ɗaya sannan ayat tana nuna mana mu nisanci duk abin da zai iya kawo mana rikici game da addini da aka ce musu wala taqrab idan ka nisanci abin da aka haramta to ka zauna lafiya haka nan kuma ayat tana nuna mana shi'umcin da ke cikin saban Allah ne shi'umcin shi da Allah yake fatakuna mina zalimin za ku zama daga cikin waɗanda suka zalunci kawunan sannan ayat tana gwada mana cewa abinda ke tabbatar da ni'ima madawwamiya shine biyayyar dokokin Allah zaran mutum ya fita daga bin dokar Allah ya yi fasikanci to ya gabatar da kanshi zuwa ga wato samun rabuwa da ni'imomin da Allah ya yi masa Allah ka tsare shi Allah yake fa azalla kuma shaytan
فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين
ومن جد بدأ اقتصر كيف سيكبر الشيطان فأزلهما الشيطان فأخرجهما مما كان فيه فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. الله يقول فازلهم الشيطان سي شيطان يا زامد يا زامد كفر سوء جوات كيوسابا الله عنها لجبرنسا فأخرجهما مما كان فيه يتكد سودة ابن دسكيتكي نئمة نئمة. وقلنا سيكم مكتشي مسو اهبطوا جبايكي ايانتكي فاقوا كذا بعضكم لبعض العدو ساشنكو ينا متعين ابوكم جابان ساش ولكم في الارض كما من كان دمك واتشكين كذا مستقر متبتا ومتاع دون انجل دائم الى حين يوم اللوكس. هنا تجي آية 30 بشيء كيف فأذلهما وكو شيئين يا او كدسوا سكين خاطا الله تهير وكو يا زامد سودة الآ انا كان تشيئا فأذلهما كمين دا مالا عاشر يكرنسا اقولكم كراسو حمزة ينا كرنسا دا فأذلهما فأذلهما وَتُو دَ أَلِسْ كَنَمْ وَنُكُمَ فَأَذَّلَّهُمَا دَ شَدَّ سيزة مانا إذا أنشي فَأَذَّلَّهُمَا يَزَّامَدْ دَ سُودَ دَ آآ زُوَى سَعْفَرْ أَلَّا إذا أنت ما تقول فَأَذَّلَهُمَا يَكَرْكَتَدْ دَ سُو يَكَرْكَتَدْ دَ سُودَ دَ دَ آآ إذا دي ما أردتنا قُمَا وَقُدَ أَيْشِ cikin zaman tarihi na musulunci da zaman tafsiri za ga labarai masu yawa wasu sun inganta wasu ba san asalin su ba da sauransu. Ai mun tuna cewa shi shedan an riga an kore shi an ce fakhruj innaka rajim ko ka fita kai kai ina ne ko ya aka ya dawo cikin aljanna kai ne wannan ta aka aka ce wata macijiya ce ya hada kai da ita ya mun shi shiga aljanna masu gadan aljanna suka hana shi shiga to wai ai da kisa tazo cewa da macijiya ita ma tana da kafa buka man kowace dabba za ka sai ta haɗiye shi ya narke a jikin jikinta ta shiga da shi da ta shiga da shi shine ya je ta wannan a kokarin halakar da Adam da Hawwa ya ce musu ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين كو ملكين كما يدمك جاجيا أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إليكما من الناسجين هل أدلكما على شجرة الخلد وملك لا يبلى يزو يو يزو بوري إلا تقو كرن شمي فوس وسا يا تسن يا موسو وسوال سيباتو واتشباتو واتش إيبا سوديبا كما يدمك جاجيا أن يكي سن يا منا على يوم ya ta kawata maka wani mummunan abu har sai ya rinjaye ka ka aikata ko kuma Allah ya tsirata da kai ka tsiya da tsirata wa Allah ba da dabara to da yake yin wannan bai samu nasara ba sai ya koma ta wajen ita Hawwa sai ya je ya dauko ba su je gun bishiya ba domin Allah ya hana su zuwa kusa da bishiya da haka ba su je ba amma sai ya dauko dan ta ce bishiya sai ya je wajen Hawwa sai yana ci tana kallon sa sai ce mata jiwon ɗan itace mai daɗi ga ƙanshi ga zaƙi ga shi yana gina jiki ya ta kuru da ɗan itace sai ta karɓa ita ma sai ta ci tana ci ko ta ce a ba zan kai wa mijina ma sai ta ɗauka sai ta kai mishi sai mishi ka ji ɗan itace mai daɗi tun da muka shigo aljannan nan ba mu san itace mai daɗi ya mishi za ka annabi Adam shi ma yana karɓa kawai sai ya ci shi na daidai lokacin sai kayan da ke jikinsa na sutura sai ya zube suka fara ganin tsaraicin kansu shi ne sai suka gane cewa lallai sun ci ɗan itacen da Allah ya hana su wato kaga a ce ba wai da kansu ne suka je suka yi saɓo ba a sai su ga cikin wato yaudara ne da shaitan ya musu haka aka ce fa azallahu shaitan shaitan ya wawuce kafarsu wato kamar ya mamaye su ba su sani ba ya kayar da su kaga wannan saɓon ya bambanta da sabon mutumin da zai je ya yi sabo yana sane wataƙila ma sai ya biya kuɗi ya biya shi yadda ake yin sabon Allah ka tsare to da suka yi wannan sai suka fara neman wa qati ta yi fani alaihi ma min warqil janna suna ta neman bishiya aljanna da za su ma suka ganye su rufe jikinsu aka sai a cikin kisan sai bishiyoyi masu su ƙara tsawo ta yadda ba za su iya riskan ganyen ba sai wata bishiya ƙwaya ɗaya wadda ita ce ta ainihin wato taimaka musu da ganye suka samu suka lullube al'aurarsu mughallaza to a lokacin sai Allah ya kira annabi Adam cewa me ka aikata domin yana ta ɓuya ya ce wa Allah ya Allah ina jin kunyar abin da na aikata to daga nan ne Allah ya ce to da kai da shedan din da matar taka da macijiyar duka ku fita daga aljannan Allah ya ce ke macijiya daga yanzu na tsine miki albarka za ka sun zama la'antacciyar halitta kai ma shedan dama la'antacce ne ke kuma Hawwa'u da kika yi wannan da ke ma ga jarabawarki daga cikin jarabawarki shi ne haila za ki dinga yin nasarar sai duk wata sannan kin zo haihuwa za ki dinga yin naƙuda kamar za ki mutu wannan fa da a cikin labarai ne ba wai suna da isnadi ba na taƙaita mana su ne sosai labarai ne masu tsayi za ka karanta su a cikin kamar tafsiri Tabari Ibnu Kathir da sauransu to daga nan shi ne Allah maɗauki sarki ya musu wannan ainihin uba to shi ne hadisin da muka ambata jiya wani yana cikin Bukhari da Muslim to za ku iya tunawa daga Abu Huraira da ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laula bani isra'ila ma takhad lam yakhnaz al-lahm da ba dan rashin tawakkalin yahudi ba da nama bai dinga riɓewa yana yin wari ba sanyan nama da bai lalacewa da za ka aje nama ka zo don shi kamar ka aje da biyu biyu wata ɗaya wata shi da lahiya rago sun ta nabi ce walaula Hawwa'u ba dan abinda Hawwa'u ta yi na wannan shiga tsakanin Iblis ta taimaka mishi har mijinta da ya amince da ita ya aikata abinda Allah ya hane shi ba to shi ne walaula Hawwa'u lam takun imra'atun zawjaha addaha da wata mata ba taɓa ha'intar mijinta ba iya tsawon rayuwa amma shi yasa sai zama al'adar mata suna da abubuwa da suke mazajinsu na ha'inci rage kuɗin cefa ne ƙarya cin amana ta je anguwa ba inda aka ce ta je ba anguwa da ɗi daban-daban wanda sai dai ka kau da kai kawai in ka ce dole sai an yi dai ba akwai matsala ba haka ba ne to wannan hadisin shi ke ishara zuwa ga wata kisa da aka ambata wato Iblis ya samu ya shigo aljannan wawan ode oda ya samu da ya shigo bayan an kulle shi ya shigo yana ta yaudararsu ya ce bana gwada muku bishiyar da idan kun ci ɗanka canta za ku wanzu a duniya ba ku tuwa ba yana ce musu Allah ya hana ku cin ɗan itaciyar bishiyar nan ne illa an ta kuna malakai don kar ku zama mala'iku a wata riwaya an ta kuna malikai kar ku zama sarakuna a wata kuna min khalidina kuma don kar ku dawwama da rayuwar ku sai Allah ya hana ku wata ran kuma ya ce musu na rantse muku da Allah ni na ga muku gaskiya ne wa qatamahuma ya ta musu wannan yaudar kwana da kwanaki tsawon lokaci to ya kan kuma shi zance mara kyau ko mun munin zance ana ta faɗar shi kullun a canza mai salo a sake canza mai salo har sai mutane su fara ta ko dai gaskiya ne da haka ake yin advert aiko na abubuwa ko wani ra'ayi ko wani product ko wani dan takara na siyasa wanda mutane ba sa son shi ma amma za a yi mishi waka ana yaban shi ana packaging a repackaging ɗinsa sai kawai ga mutane sun fara son shi sai kawai mutane sun fara amfani da wannan product ɗin to wannan yana cikin ɗabi'a ɗan adam duk sanda ake ta faɗa ne abu ana ta faɗa ana maimaitawa ba zai ankara ba sai ya yarda da abu to shi ne har suka yarda da shi suka ainihin bi wannan ra'ayi nasa sai Allah ya musu wannan jaraba shi ne Allah yake fa akhrajakuma fa azallahu mashaitan anha daga ita to daga ita wace wannan dalili na ha ko dai yana koma zuwa ga bishiya fa azallahu mashaitan anha bi ma'ana sai shaytan ya zamar da su zuwa ga ita bishiya sai ga ma'ana an anan wato sai ga ma'ana ta albahu kamar za a karanta kenan fa akhrajahuma bi sababi akli shajara sai shaytan ya fitar da su daga aljanna sakamakon cin ɗan itacen kamar yadda aka ce wa ma yamtiqu anil hawa ma'anar shi wa ma yamtiqu bil hawa ne to sai zama ma'anar shi a albaru ko kuma tana kan ma'anarta na asali sai zama fa azallahu mashaitanu anha ay anil jannati ko dai an shajara ko an janna duk ya dauka ma'ana shedan ya zamar da su zuwa ga cin dan itaciya ko kuma shedan ya zamar da su zuwa ga fitar da su daga aljanna fa akhrajahuma ya fitar da su ya fitar da su daga aljanna shi asalin burin shedan Allah ya kushi da Adam da Hawwa ya tsine musu yadda aka tsine mai kasan duk mutum ya lalace to fata yake a samu ɗan uwan shi lalatattu sai ya zama duka a mutu halliman da Bahaushe yake cewa so da haka burinsa shi ya saba wa Allah bari ya zuga su saba wa Allah su ma Allah ya tsine musu to amma Allah madaukakin sarki da lutfinsa da rahamarsa sai bai tsine wa annabi Adam sai ba shi mafita za mu zama jaga ku talaka Adam ya rabi kalimatin fataba alaihi sai Allah ya ba shi mafita da yake sumatta ba hu rabbuhu fataba alaihi wa hada san cikin da hake nan ko Allah ya dubince shi ya gafarta mishi ya shiryata da shi sai aka fitar da shi da aka yi an yi mishi kai wata uba ce wanda Allah ya riga ya kaddara ta amma wani kan zulubin Allah ya gafarta mishi Allah bai mishi hukunci na mai tsanani irin wanda aka yi ma shaidan ba domin shi shaidan ya yi zunubin shi ne da kangara da girman kai da hasada shi kuma annabi Adam ya yi zunubin shi ne a bisa rafkan ruwa da samun kanshi a cikin zanen shaidan to zunubin da ka yi shi da irin wannan yanayin rafkan ruwa ne da ɗan adalci da zanen shaidan yana da sauƙi da ka nemi gafara Allah ya gafarta maka amma irin zunubin da mutum ya yi da irin siffan wanda Iblis ya yi wanda yana sane ya girman kai ya yi ɗagawa wannan da ya cika samun dama ma ya kuma ga Allah Allah Ubangiji ya tsare sai da aka fa akhrajahuma ya fitar da su mimma kana fihi daga abin da suke ciki ne abin da suke ciki wancan ni'ima da suke ciki na abinci da abin sha da yalwatar abubuwa da cewa komai suka ga dama su in dan da cin wannan itaciya kwaya daya fa akhrajahuma mimma kana fi sai Allah yake fa qul nahbitu sai muka ce to ga baki dayan ku ku fado kasa za mu lura anan damirin ya canza damirin a baya na mutum biyu ne da aka ce musu illa ya adam kun anta wa zawjukal janna fakula ku biyu ku ci haitu shi'ituma ku biyu wala taqraba ku biyu fatakuna ku biyu haka nan fa azallahuma ku biyu fa akhrajahuma ku biyu mimma kana fihi bo amma da aka yi ta ce kun nahdiku sai muka ce ku duka yanzu ba mutum biyu bane ku duka ko ya aka yi zama gamirin mutane da yawa saboda akwai annabi Adam akwai Hawwa akwai shaidan akwai ita wata macijiya shi ne ba da hudu fasara mafi bayyana kenan da malamai suka ambata wasu da suka ce annabi Adam da Hawwa da kuma dukkanin zuriyar su da za mu biyo baya shi ya bada a ce to su da yawa amma da wannan fasara ta fi fitowa fili da haka malamai suka bada cikin magabata su mujahi da su bi cewa aljam'u huna li Adam wa Hawwa wa Iblis wal hayya annabi Adam da matarsa Hawwa da wannan maciya da Iblis wato sai da mana ba'dukum li ba'd al-abu sashen ku kai annabi Adam da Hawwa maciya na abokin gaban ku haka Iblis ma abokin gaban ku ba'dukum li ba'd al-abu kenan to amma kuma idan muka koma cikin suratu abin nan faha ya zo da ala ibdifa da kasniya bai bada ibdu ga ibdifa min ha jami'a ba'dukum li ba'd al-abu ku biyu ku gangaro zuwa duniya sashen ku na matsayin abokin gaba da sashi to wannan tasniyar da aka faɗa a nan tana komawa ne zuwa ga Adam da Iblis Adam sai da ma Hawwa tana bin bayansa kamar da aka ce fatalaka adamu min rabbihi kalimati kaga ba a faɗi su biyun ba amma kuma wajen tuba aka ce Allah ya gafarta musu ga baki daya sai zama adamu hawwa tana bin bayansa da kuma shi iblis shi kuma wannan maciya tana bin bayansa kamar da ibnu kathir ya ambata a cikin tafsirinsa daga qala hadifa sai aka ce ku biyun ku sako kasa minha daga sama ko daga aljanna jami'an ga baki dayanki ba'dukum li ba'din abu sashin ku yana gaba da sashi na cikin suratul a'raf kiran sai da wannan ma'ana a daga nan sai aka wurgo su kasa an ce haka suka fado kasa yadda kaga misali kamar a ce jirgiyar su Allah ya tsare ba wai sakowa ne aka yi a na kaba karaka da suka zo faduwa duniya kowa ya fada wani wuri ne daban sai ga dan uwan shi Al-Imam Ibn Kathir yace malaman tafsiri sun ambaci wurare da siffofi mabambanta na abin da ya faru akwai hadisai da suka zo da basu inganta ba wanda kamar Hakim ya tsaya da wasu su cewa Hawwa'u ta fado a Jidda Jidda wannan ta kasar Saudiya sai ake ce mata mai Jidda da Hausa kuma an ce kabarin ta ma wai a nan yake shi kuma Adamu ya fado a filin Arafa shi Iblis ya fado a Damascus ita kuma maciya ta fado a wani gari da ake ce mishi Naysabur yana kasar Iran ne a yanzu aka ce shi yasa wai yafi ko ina yau maciya a duniya wannan duka zance ne ba yi da inganci ta fuskar riwaya saboda Allah ne kadai ya san ina suka fado amma dai an ba da labarin cewa da suka fado ba wanda ya ga junan su saboda Annabi Adam abin da ya fara yi da ya fado duniya shine neman ina zai gama da shi haka yi dinga watan gari biya a cikin duniya yana neman ta daga bayan Allah ya sa suka ga junan su saboda suka fado duniya ga baki ɗayan suka baro kamar yadda wannan yake faɗa a sa'idi a cikin tafsirin sa yace aka fito da su daga gidan ni'ima inda aka ce musu ragadan zuwa gida na wahala da gajiya da jibungush shine duniya ila darin ta'adi wal nasabi wal mujahadat wannan gida na duniya gidan wahala gidan gwagwarmaya gidan faɗi tashi gidan da babu daɗin zallan shi Allah ya ce ba'dukum li ba'din aduwwun kai Adamu da kai da zuriyarka kuna matsayin abokan gaba ne ga shedan da shi da zuriyarsa Al-Imam Sa'di yake cewa wa min al-ma'lum anna al-aduwwa yajiddu wa yazidu fi darar al-aduwwi wa insanu sharri ilayhi bi kulli tariqin abu ne sananne abokin gaba yana iya kokarinsa da iya kwazansa wajen ganin ya cutar da wanda yake gaba da shi wajen ganin ya tashi cikin halin hakula da duk abin da zai iya wa shirmalihi min al-khayr wajen ganin cewa ya nisan tashi da al-khayr wannan shine abin da shedan ya yi alƙawari da shi da zuriyarsa sai ya yi mana sai ya cutar da mu sai ya sa mu cikin bala'i sai ya raba mu da duk wani alheri saboda haka ne Allah ya ja kunnen mu a wurare daban-daban game da shedan Allah yake inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa lallai shaytan abokin gaban ku ne da ku kuma ku rike shi abokin gaba Allah yake inna ma yad'u hibbahu li yakunu min ashabis sa'id yana gayyatar ɗan jam'iyyarsa a cikin ku ku mutane saboda da shi da su ta futa gaba kida wannan cikin fatin ke a wannan kuma Allah yake cewa cikin kafi afatattakhidunahu وذريته أولياء وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ينظر ذاك يرقوا للشيطان للشيدة تولى الشيطان أما أين مصويا باون سوء أبو كانجا فانكو لي الله يكي الله ودري لأنكو كتنجا وكانكو تناني لذن يكيو يوم هنا الله ودري كو كتنجا أبو مصويا كو كتنجا ينكو أما أين مصويا لك الشيطان babban makiyi dan adam bai da makiyi a duniya kamar shedan kuma duk abin da shedan yake kokari yake ga cewa yadda ya ja aka fitar da annabi adam daga ainihin wato aljanna sai kwashi yaraban da zai tafi da su wuta shi sa yayi alƙawari yake sai na halaka su sai na batar da su sai na sa su cikin canza alita Allah sai na yi kaza sai na yi kaza karshe yace wala tajidu aktharahum shakirin wallahi ba za ka samu da dama daga cikin su masu godiya ba saboda yan uwa masu albarka mu kiyaye sheda kiyaye ta gaske ta hanyar mu yi ta kusantar Allah mu yi ta aikata aika na alkhairi da zama cikin mutanen kirki da istighfari da karatun alqur'ani da irin dokokin da Allah ya daura mana da kuma yawan neman tsari Allah daga shedan domin shi shedan sai dai neman tsari din dan adam da ya isa ya kare kanshi daga sharrin shedan wasu malamai suka ce ba'adu kulli ba'adu adu dinnan yana nufin mutane isu isu wato ba mutane su yi gaba da shedan ba ko shedan ya yi gaba da mutane suka ce wannan ya riga an wuce shi wannan wani sabon hukunci ne cewa su dan adam isu isu za su dinga gaba da junansu za su dinga jawo kansu matsala kuma da ake gani a aikace wannan wata fasara ce daga wasu mutane kuma duk da ayan ba ta ɗaukan haka a zahirinta amma dai mu'amalar mutane tana nuna cewa faɗin ayan na iya kaiwa zuwa ga haka Allah ya ce walakum fil ardi mustaqarr kuna da matabbata a duniya mustaqarr ay makanun listiqrar wa mata mustaqarr yana iya ɗaukan abu biyu ko dai wato wannan farfajiyar duniya da muke rayuwa wadda muke samun wuri a cikinta mu zauna lafiya lafiya tsawon rayuwa shi ne mustaqarr yana da dukkan kuma cewa kaburbura ne domin Allah ya ce ja'ala lakumul arda qarara Allah ya sanya muku ƙasa a matsayin matabbata to kowa kuma ya san ƙasa ba matabbata ba ce saboda kuma nan ta matsayin wajen tabbata shine tabbata a cikin kabari har zuwa ran tashar kiyama ba wai tabbata a doranta saboda kai ya daukan ma'anar zaman duniya ko kuma zaman da ake bayar rayuwar duniya a barzahu shine mustaqarran wa mata'un Allah yake da kuma wani dan jin dadi almata shine jin dadi wanda yake temporary wanda ba yi da tabbas ko kuma jin dadi wanda dadin shi ke cakuɗe da wahala wanda zaka shine asalin ma'anar jin dadin duniya farko dai ba yi da tabbas dai wani abu da mutum ke ci a duniya wata rana zai neme shi ya rasa ko kuma ya mutu ba abu sawa'un wadata ne ƙarfin iko ne lafiya ce ci da sha ne da kuɗaɗe na kashewa shahara ce ko farin jini ko me kake da shi wata rana za a waye gari ba ka da shi ko kuma kana cikin jin daɗin shi kuma mutuwa ko ta tunce ne ka daga kanshi kina kina ke ce mata hadimul larrati sannan kuma shi kanshi daɗin a san da kake jin shi ma yana zuwa da wasu matsaloli daɗin ba zuriyar ɗin daɗi ba ne akwai wahala a cikin shi wataƙila wahala kafin samun shi wahala a kan da ka same shi kake so ka zauna da shi sai mutum ya gama iya shan wahala ya tara dukiya ya kai ya bunƙasa sai kuma ya zaɓi shekaru sun tare mai akwai abin da ba zai iya yi ko kuma dai lokacin lafiyar shi ta riga ta fara surutu cewa akwai abin da ya kamata ya ji daɗin shi saboda yana da kuɗi amma sai likita ya ce to banda kaza karka ci abu kaza ko ya zama ma wato yana so ya shakata a duniya amma zai iya zama a yi tafiya da shi a daɗe a mota ko abin hawa yana so ya auri mata da sanin kyawawa amma ya yi rauni ba zai iya mu'amala aure da shi ba ko kuma a ɗora shi a kan wani magani cewa kullum sai ka sha magani kaza kaga ya samu dalilin jin daɗi amma jin daɗin ya ƙi tabbata na jefa suna ganin yana cikin jin daɗi ne shi kuma shi cikin azaba yake ko kuma duk ma babu wannan ɗin amma yana cikin tsoro ga kuɗin ga ƙarfin ga wadata amma yana cikin tsoro saboda an jarace shi da rowa zai so ya haɗu da mutane kan su roƙe shi zai so ya ga an buga da waya daga garinsu ana neman abu kaza a gurin shi zai shiga cikin tashi hankali da damuwa ko Allah ya jarace shi da wata mata ko wasu ƴaƴa marasa kirki ko wasu abokan aiki a kamfani ko a kasuwa ki ta kwashe kuɗin shi kacin kai shi zai nan dai bala'i iri iri duk wanda ka gani akwai wani bala'i da yake fama da shi wanda Allah yake ta inna khalaqal insana fi kabad wannan shine mata'un dan jin dadi ne dan kakani da wuya mutun ya rayu a wannan rayuwa ake ga wasu 24 hours da suka faru da shi a hada da juna ba tare da wani bakin ciki ya ratsa ba kudin yayi wani dabuwa wani haushi wani takaici ko da ake wani ne kawai shiga gabanka ya maka uba take ne ko ta buga ba mota take yi tsaki din ko yayi wrong parking ko ya zai maka ya zage ka haka nan a wajen danja dole ne sai ya bata maka ne to daga wannan din da ɗin ba inda ne take ba to shi ne Allah ya kula kun fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin kuna da wani dan jin dadi a bayan kasa na dan kankanin lokaci ila hin ko dai jama'a da shi ne wato zuwa lokacin mutuwa ko ko ba kafin mutuwa domin akwai yarda sai an dinga fatan da ma ya mutu ya huta wato shi ne din shi ma da kai lokacin mutuwa saboda shekaru da suka kammata ko bala'in talauci ko ta cuta da aka rasa yadda za a yi maganinta sai ya zama cewa shi lokacin jin daɗin shi ma ya kai da shi da na kusa da shi da likitocin da ke kula da shi kowa ya kusa ma wannan ya mutu kawai da a huta to kaga da aka sinin din ma ba dole ya san sinin mautu ba wata kila sinin kablan mautu lokaci kafin mutuwa domin shi alhin yana iya zama muddan lokaci wanda Allah yake hal ata ala al insani sinin min ad-dahr ay muddatan min ad-dahr yana iya zama sa'a daya ko kuma abin nan wani lokaci makamanci haka kamar yadda ake cewa misali fadaru fi ghamratin hatta hi yana iya zama kuma tashin alkiyama shi kansa kamar da Allah yake cewa aw taqulu hina taral azab wa tayyumul qiyamah kenan yana iya ɗauka kuma sunan lokacin safiya ko marince wa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun to haka jin dadin mahala wato karancin shi ma ya wuce da muke tsammani mata'un ila sinin wani dan kankanin jin dadin da bai kai ya kawo ba wanda za ka fi daɗin daga baya ma ka nemi daɗin karata don ɗanɗano a baki ne kare na jin ɗanɗanon idan wata sutura ce an daina ma yayin irinta idan wani mukami ne kafin mutum ya ankara shi ne shi ta ƙare ya dinga nadama ina ma da a ƙara mishi haka dai za a wayi gari komai ba yi da tabbas a cikin ababen duniya Allah ta tsare wannan aya ita ma tana da fa'idoji da yawa mun ji wasu daga ciki a tattaunawar mu daga ciki kuma har ila yau abin da za mu ƙara maimaitawa shi ne wannan aya tana nuna mana cewa gaban da shaitan yake yi da mutane gaba ce ta dindindin ba ranar fata gaba ce wato parent saboda tana da asali akan gabar hasada da yawa uban mutane shine Adamu alayhi salam kuma ayat tana kwatanta mana irin hanyoyin da shaitan yake bi wajen halakar da mutane ko dai sanya maka waswasi wato dinga bujuro maka da wani tunani da taraddudi a zuciyarka ko kuma ya yaudare ka al-ihtiyar kamar yadda ya yi ma Hawwa'u ko kuma ya sanya wani magudi ya nuna maka abu mara kyau a matsayin mai kyau ko ya maka ya zai rana mu shaitanu a malam ya maka ya kawata maka mummuna abu ya maka fata jirɗinsa a cikin abu mai kyau a cikin mazubi mai kyau da kuma al-guru ya sanya maka ruɗi da kuma astara ko kuma ma gaba ɗaya ya buge ka ya shiga cikin jininka kamar da annabi ya ce inna shaitana yajri min ibni adam majrad dami duk waɗannan hanyoyi ne na dabarun zalunci da ɓatarwa da wannan kangararre na suna shaitan yake bi don ganin cewa ya halakar da bani adam Allah ta tsare mu daga halakarwarsa sannan ayar da ita da ayar ta gabata da mahaɗa su biyu suna ƙara tabbatar mana abin da muka ambata na haɗarin da ke cikin safan Allah da shu'umcinsa kaga a sanadiyar wannan saƙo guda ɗaya annabi Adam ya sanadiyar fitar da shi kansa ga baki ɗaya daga aljanna wanda kuma hakan ya shafi zuriyarsa duka domin wannan abin da muka ambata na cewa walakum fihi mustaqarrun wa mata'un ila hin kaga duk ya shafi mu gaba ki ɗaya sannan kuma a sanadiyar haka da dama daga cikin zuriyarsa ba za su koma wannan gidan nasa na gado ba. Shine shedan zai ci nasara wajen rudar da dama daga cikin banu Adama, su yi kafirci, su halaka, ko su yi fasikanci, ya zama da cewa Allah ya sanya su a cikin wuta, Allah ka tsare mu. Domin Allah ya yi alƙawarin cewa la'amla'anna jahannama min al-jannati wan nar ajma'in, sai na cika wuta da aljanu da mutane, ya Allah ka tsare mu daga kasancewa cikin wannan, za a zuba a cikin wannan hali na bala'i. Ku ga duk me ya jawo wannan wannan jarabawar gaba ɗayanta shine wancan zunubin ƙwaya ɗaya, cin abin da Allah ya hana. Za ka wani yana mana darasi ne girma a kan cewa mu kiyaye abin da Allah ya hane mu, ni da muke ganin shi da sauƙi, ni da muke ganin cewa ya wayi gari ya zama normal kowa yana yi, ni da muke ganin cewa dokar Najeriya ko dokar inda muke rayuwa ai ba ta haramta ba, in dai Allah fa ya haramta to yana nan fa a haramu, yana nan da kuma nauyinsa da shu'umcinsa. Ko da Allah ya bi mu a nan duniya muna ta shakatawa, to Allah fa yana nan yana jira mu a madakata. Saboda haka zunubai waɗanda a rayuwar da muke yi yau suka zama kamar ba zunubi ba, irin ƙarya, irin gulma, irin cin haram, irin shan giya, irin zina, irin sata da kisan kai, har ma shirka, ga shi nan mutane duk suna yi, ba wanda ya damu da su. Abin da ya zama laifi kawai shi ne idan ka yi wani abu ya shafi dokar ƙasa, shi ne kawai zai fi abin hukuma. Shi ma wanda baya jam'iyyar hukumar shi ake kama ko? Ko kuma ka taɓa kayan wani, misali sata ko makamancinsa, amma duk sauran laifuka ana ganin ba komai ba ne. Yanzu kalli kisan kai jama'a, yadda kisan kai ya waye gari ya zama abu mai sauƙi a cikin wannan al'umma tamu, tare da cewa kuma a wurin Allah zunubi ne mai girma, wanda daga shirka a nauyin zunubi fi shi. Wanda a cikin hadisi mun karanta a wani karatu namu a baya, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na roƙi alfarma, na roƙi alfarma, Allah ya yafe ma wanda ya kisan kai, Allah ya ce in fita wannan magana ba ruwa. Da aka Ibn Abbas ya yake ganin cewa zunubai guda biyu su suke sa mutum ya tabbata a wuta, zunubin shirka da zunubin kisan kai. Amma yanzu jama'a yadda kisan kai ya zama wani abu gama gari a cikin al'umma, kuma za a yi kisan, a yi ta kururuwa, a yi ta Allah wadai, bayan kwana ɗaya biyu shikenan magana ta wuce. To a duniya ne ta wuce ba, amma a wurin Allah ba ta wuce ba. A hasahu Allahu wa rasuluhu, wanda duk ya kashe wani ba da haƙƙi ba, ranar alkiyama yana cikin waɗanda ba za su tsira ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa musulmi ba zai bushe ba yana da halin tsira, yana da window na samun tsira, matuƙar bai je lahira ana bin shi jinin wani musulmi ba. Allah ubangiji ya gafarta mana, Allah ya tsare mu, Allah ya sa mu cika da imani. Muna ganin bari mu dakata a nan saboda ƙurewar lokaci, insha Allah idan mun zo a gobe sai mu tashi kai tsaye daga faɗin Allah maɗaukin sarki. فتلقى آدم من ربه كلمات وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.